sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma sun kasar Ghana masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar a cikin shirin namu na yanzu za ji cewa gwamnatin jihohin arewa na daukar matakan magance kalubalen makiyaya ta hanyar samar da dazukan kiwo NAPC a Nasarawa sun fara korafin rashin gudanar da zaben unguwanni su kuma ƴan jam'iyyar APC a ƙarƙashin tsohon gwamnatin jihar Zamfara Abdul Aziz Yari Abubakar na neman raba daidai a mukamai a gwamnatin Matawalle masarautar Tahowa a jamhuriyar Niger kuma na daukar matakan farfado da al'adun gargajiya yau juma'a muna dauke da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan gabatar farko sai a jara zama don sauraron cikakkun labaran duniya
to assalamu alaikum masu saurare da labaran kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban duk babu ɗiyar su da za ta iya samun biyan bukata muddin suka ci gaba da daukar matakan soji a maimakon kokarin cimma jituwa ta wajen tattaunawa yaki tsakanin sojojin Afghanistan da mayakan Taliban ya kazanta a ƴan kwanakin nan yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan ke karatuwa wanda hakan yasa sojojin na Amurka suka yawaita kai har-haren jiragen sama don taimaka ma sojojin Afghanistan duk da haka mai baiwa Pakistan shawara kan tsaro wanda a yanzu haka ke birnin Washington DC don ganawa da jami'an gwamnatin Amurka jiya Alhamis ya ce a takaice dai nasara ta fuskar soji ba mai yiwuwa bace ga gwamnatin Afghanistan ko ga Taliban a halin da ake ciki kuma ƴan kasar Afghanistan da suka yi aiki da wasu shirye-shiryen da Amurka ta gudanar a Afghanistan sun yi marabalale da wani sabon tsari da aka bullo da shi na yin masu tayin damar sake tsunar da su to amma wasu masu lura da al'amura na fargabar cewa wannan shirin zai dada kawo karancin ƴan Afghanistan matasa masu ilimi a kasar ranar litini ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi shelar bullo da wani tsari na bada damar kaura zuwa Amurka a matsayin ƴan gudun hijira ga dubban ƴan Afghanistan da ka fuskanci hadari saboda wata alakar su da harkokin Amurka a kasar ta Afghanistan wannan dama ce mai kyau a cewar Sina Rawish yar shekaru 28 wadda ke zama a birnin Kabul wadda ta shafe shekaru sama da hudu tana aiki da hukumar kula da yara ta Save the Children a kasar ta Afghanistan tace tana fuskantar abin da ta kira barazana ta kai tsaye da kuma tafakaice saboda aikin da take yi da wata kungiyar kasa da kasa ƴan trader a bangaren yankin Kashmir da ke karkashin ikon India sun zargi ƴan sanda da tilasta musu bude shaguna a Srinagar saboda a tabakin su a nuna kamar komai ya daidaita a yayin zagayowar ranar da aka soke matsayin yankin na mai cin gashin kansa mazauna yankin wanda ake takaddama a kansa sun kaddamar da rufe-rufen shaguna na bai daya jiya Alhamis da nuna rashin jin daɗin su da shawarar da gwamnatin India ta yanke ta soke matsayin yankin na musamman a ranar 5 ga watan Agustan shekara ta 2019 matakin da ya sauya matsayin wurin daga mai cin gashin kansa zuwa hadaka mai sassa biyu tun da farko sai da ɗan sandan suka yi kasheji ga ƴan tiredan da kar su yi zanga-zangar a ranar wadda ita ce karo na biyu na zagayowar ranar da aka soke kwarekwaryar ɗiyawucin ɓangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India wani ɗan tireda wanda ya ce sunansa Muhammad Ashraf ya gaya muryar Amurka cewa yana zaune gida lokacin da ɗaya daga cikin ƴan tireda da suke makwabtaka wanda kuma abokinsa ne ya kira shi ya gaya masa cewa ƴan sanda sun ɓalle shagonsa kuma sun buɗe shi gwamnatin Burtaniya na kokarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke ketare mashigar English Channel ta wajen mai da shigowa kasar ta barauniyar hanya wani babban laifi yayin da dimbin bakin haure ke ci gaba da ketare kogin daga kasar Faransa zuwa Burtaniya a kananan jiragen ruwa bakin hauren na zuwa ne daga Afirka da gabar ta tsakiya da kuma kudancin Asia akasari suna guje ma tashin hankali ne kilomita 30 ne tsakanin gabobi biyu mafiya kusa da juna a mashigar ta English Channel. Akasari bakin hauren kan ketare kogin ne cikin wasu kwale-kwalen da ake hura musu iska su hau kan ruwa a kuma loda musu kaya fiye da adadi a wannan wurin da aka fi hada-hadar jiragen ruwa a duniya. Hukumomin leken asirin Burtaniya da Faransa sun ce wasu kungiyoyin fasakobrin mutane ne kan tsara yadda za a ketara waɗanda kan caji kowane bakon haure dalar Amurka 3,000. Duk da ci gaba da farfadowa da tattalin arzikin Amurka da na Turai ke yi daga matsalolin da annobar corona ta haddasa bara, ƴan kasuwa da masana tattalin arziki na dada nuna damuwa da cewa babu wata ƙasar da za ta iya dogara kan farfadowar tattalin arzikinta har sai an daƙile corona a ko'ina. Kungiyoyi masu zaman kansu irin su hukumar lafiya ta duniya sun shafe wata da watanni suna kururuwa kan rashin allurar rigakafi a ƙasashe masu tasowa, ko da yake dada damuwa da ake yi kan illar sake barkewar cutar corona ga tattalin arzikin duniya ya sa kamfanonin Amurka na ta roƙon gwamnatin Biden da ta bayar da fifiko ga samar da rigakafin corona ga ƙasashe masu tasowa da suka fi fama da cutar. Na rubuta muku wannan wasiƙa ce ta roƙonku ku gaggauta samar da rarar rigakafi ga Vietnam da sauran ƙasashe masu muhimmanci wajen wanzar da rigakafi a duniya, abinda Steve Lemar, shugaban kungiyar kamfanonin kayan sawa a Amurka, American Apparel and Footwear Association a Turanci, ya rubuta kenan a wasiƙar da ya tura mafadar shugaban Amurka ta White House. A ƙarshe, mayaka daga yankin Tigray na ƙasar Habasha sun kwace garin Lalibela, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta maida majami'un ciki da aka yi su ta wajen radiki duwatsu a matsayin abubuwan da suka cancanci kariyarta, kuma mutanen garin sai gudu suke yi, abinda wasu shaidun gani da ido suka gaya ma kafar labarai ta Reuters jiya Alhamis kenan. Lalibela, wanda kuma gari ne mai tsarki ga mabiya da daddiyar mashabar addinin Kirista a Habasha ko Orthodox na arewacin Wallani da ke yankin Amhara na arewacin kasar ta Habasha.
Labaran duniyar annan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Da alamu akasarin gwamnonin jihohin arewacin Najeriya na ɗaukar matakan maslaha kan lamuran makiyaya ta hanyar ware dazukan kiwo. Tuni dai wasu jihohin suka ware dazuka don makiyayan biyo bayan shirin gwamnatin tarayya na farfado da burtali. Daga Sokoto ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
An dade ana cece-kuce akan yawon kiwo da Fulani makiyaya ke yi musamman a kudancin Najeriya, abin da ya ta haifar da barazana ga haɗin kan ƙabilun Najeriya. Masana masu nade suna bayar da shawarwari ga gwamnonin arewa akan su raya harkar kiwo a yankunansu, wataƙila ko da zai bayar da dama ga Fulani makiyaya su daina yawon kiwo a yankin kudu domin kawo ƙarshen cece-kuce wanda ya ƙicinyewa. Gwamnatin jihar Zamfara ita ce ta farko a arewa da ta aminta da samar da wurin zama ga makiyaya ƙarƙashin shirin Rugga, wanda duk da yake ba a kammala shi ba amma Fulani sun yi na'am da shi. A shekarun baya ma gwamnatin jihar Sokoto ta fara wani shiri na bunƙasa kiwon dabbobi, inda aka samar da dabbobi 200 da masharar dabbobi kafin daga baya a yi watsi da wannan shirin. Yanzu gwamnati ta farfado da shirin, inda ta samar da na'urorin noma nau'i daban-daban da kuma abincin dabbobi da za a noma domin samarwa dabbobi abinci. Farfesa Abdulkadir Usman Junaidu shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da bunƙasa kiwon kifi.
A halin yanzu Allah ya baki bashinmu nan da niyyar mu gyara wannan wuri kuma mu tabbatar da mun shuka abinci domin dabbobinmu. Za mu shuka masara, za mu shuka dawa, za mu shuka soya bean, za mu sa wasu abubuwa da ya san dabbobi na so domin mu mai da su abinci. Kuma bisa ikon Allah za mu kafa ɗan ƙaramin kamfani na yin abincin dabbobi a wannan wuri. Muna tabbatar da cewa insha Allah wannan zai tabbatar da cewa mutane sun samu ayyukan yi ta hanyar noma da kuma yin wannan samar da wannan abinci.
To ko yaya Fulani ke kallon wannan shirin da yake su ne suka fi buƙatar abincin dabbobi? Aliyu Busawa shi ne sakataren ƙungiyar Metta Allah a jihar Sokoto.
Ya mu aminta kuma mun ji daɗi kwarai daga bisa ga wannan shiri da mai girma gwamna ko kuma bawancin jihar Sokoto ta hito da shi, wanda yake insha Allah wannan abin ya ɗore makiyayanmu za su samu sa'ida, za su huta da tsangwamar da aka yi musu daga Firancin Najeriya.
Kowane tasiri masana ke ganin wannan shirin zai yi idan ya samu nasara? Professor Ibrahim Mustafa Dankani na Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto na ganin cewa
sai wannan kaga idan aka yi na daya su kansu wallahi ko kansu fulanin za su tabbatar da cewa sun samu dama wace yake ta sun huta ka tsaya ka kiwon ka a waje daya kaga baka yawo ba ya'ansa su samu makaranta ka baka ba da dama wannan dan mat da naje abincin kamar na shekara 10 ba suna da shi a kasa nan suke shukawa daukar TV suka yi hektar ta fi dubu sai suka raba hektar din in wannan an shuka to ba ita dabbobi za su ci ba ko da za su gama cin ta farko za su koma ta biyu ta biyar ta shida ta kusan cika haka suka dinga yi zaka ga kuma da irin industries ne suke zuwa su sai kashi su sai fata su sai wata abuwa har da makarantu da asibitai a ciki to gaskiya wannan abin da gaskiya zai tasiri
duba da irin matsalolin da yawon kiwo ke haifarwa da kuma alfanun da ake hange za a samu ga irin wannan shirin mayar da himma da fada da irin sa kan iya taimakawa yankin arewa da ma yan arewa baki daya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar Nasarawa na yin korafi akan rashin gudanar da zaben jam'iyyar a unguwanni a fadin jihar hakanan kuma suna nuna damuwa akan rashin gudanar da zaben fidda gwani na yan takarar zabu kan kananan hukumomi da za a yi a watan October idan Allah ya kai mu ga rahoton wakiliyar mu Zainab Babaji
Wasu ƴaƴan jami'ar APC a jihar Nasarawa sun bayyana rashin jin daɗin su da yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin jami'ar a matsayin unguwanni da zaɓuɓɓukan ƴan takarkaru na zaben ƙananan hukumomi da za a yi a watan Oktoba wannan shekara. Tun farko shugaban riƙon ƙwarya na jami'ar APC a jihar Nasarawa John Mamman ya bayyana cewa jami'ar ta amince da yarjejeniya wajen zaben ya kuma ce idan har ba a iya cimma yarjejeniya ba sai a gudanar da zabe Alhaji Suleiman Zubairu Big Boss daga karamar hukumar Toto dake jihar ta Nasarawa yace ba a gudanar da zabe a yankin sa ba
dai congress election da muke shi ba zo an yi ba amma mun ji wasu stakeholders sun rubuta suna yi na mutane kowane ward shi ne muka ce ba mu yarda ba bayan wannan kuma akwai zaben da ake yi na primary election na chairman na local government to mura da kare namu ya sai form 1.2 million ya komi ya process ID screening sai suka hana delegate bashi kuriya suna yi suka kwashe ba mu yarda da suna yi ba
shi ma shi Aibu Nuhu wanda yayi takarar councilor yace bai ji dadin yarjejeniya da aka yi ba
saboda akwai da ake yi ana rotating din
rotating karba
yawwa karba to su maraba sun yi councilor sun so wasu councilor Hausawa kenan saka koma Karo which is Gwarawa sai ne kuma mun ne Gondara manyan an ba da sunana daga baya ba mu sanya aka yi ba sai wani suka zaka sun cire sunana
Abdullahi Muhammad Magaji yace san ba a ma gudanar da zaben fidda gwani na yan takara a yankin nasu ba
ne ma kai na zama da takara ne daga ara ward 2 na local government na fair form na je screening ba a ce min cewa ban ci screening ba kuma ba a kira ne wai a zo a yi wani zama na processus ba mun je mun jira officials na zabe ba mu gansu ba amma daga baya kawai mun ji cewa wani kaza ne aka bashi to ba a yi zabe ba
a bangare guda kuwa honorable Aliyu Ilele Gayam ya ce an gudanar da zaɓuɓɓukan cikin lafiya da kwanciyar hankali
an yi zaben nan na mutane sai alasan barka
akwai masu cewa wato yawanci guraren ba wai an yi zabe ba ne kawai an sanya sunayen mutane ne kamar yadda a cewar su gwamnati ta ce a sanya sunayen mutane kawai
ba gwamnati ne ta ce a sanya sunayen mutane kawai ba Hajiya Zainab mafi yawancin wuraren an yi sulhu ne
sakataren rikon kwarya na jami'ar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello yace zuwa yanzu ba su samu takardar korafi ko da guda daga waɗanda ke ikirarin rashin yi musu adalcin ba
har yau da nake zaunen nan ba wani korafi a office ta mu ko take zana kuma har gobe kudin da ke da korafi ko an gama abin nan in ya bi hanya na korafi na gaskiya ko kuma da zai
masu korafin dai sun shaida mun cewa suna bukatar uwar jami'ar ta kwatanta musu adalci ne kuma a gyara tsarin tafiyar jami'ar ta APC don kaucewa shiga matsala Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
wadannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar ya ce suna bukatar kashi 50 cif-cif na rabon mukamai da na jam'iyya tsakaninsu da gwamnan jihar Zamfara mai ci Bello Matiwalan Maradun wannan ya biyo bayan sauye shekara da gwamnatin Zamfara Bello Matuwalan ya yi ne daga jam'iyyar PDP zuwa APC da hakan ya bashi damar amshe ragamar jam'iyyar ta APC
kuma muna dan bani shi ma don amfanin al'umma yake wannan umma don amfanin kansa kawai ba so muna ganin cewa wannan abin da ake magana kamar abin da ake kira PDP daman ce 80 20 aka ce a kufa kudin ƙara duba sai aka ce to mi a shawara nan kuma aka ce muna ga in kun yi kaza kuma da kuma shawara aminan muka ce mun yi aminta haka so mi ba muna ganin babu wani matsala so sauran maganganu kuma za su ci gaba abin da muka yi magana dai shine shi mun bashi kashi 20 mun rike 80 ku fahimci maganar fa na jam'iyya shi ko rike kashi 80 na gwamnatin sa ya ba mu kashi 20 ku fahimci maganar nan mu a ba mu 80 mu mun doki 80 mun saka mashi 20 shi ko mun ne mai sako 20 daga gwamnati ya rike 80 to kaga babu wani abu so matsala kuma ta ji wanda muka tantauna da ita shine cewa a lokacin da shi mai malai ya bada sanarwar cewa ya rusa daga ward local government ja mun ce mashi a constitution bai baka wannan iko ba so ƴaƴan jam'iyya wasu da wannan abun ya shafa sun garzaya sun je kotu kuma an samu oda cewa abin da kai malaka dakata za mu kadin maganar nan saboda kada wanda yayi wani abu daga yanzu har ran da wannan case din ya kare kuma za a koma shigowa kotu 7 ga watan 10 in Allah ya yarda to amma abin da yadda na nuna kamar daga nan ana ingiza wata wuta wanda ce ai wanda rashin zama lafiya shine cewa ita jam'iyya duk da an yi wannan ta aika da committee cewa ya je ya register to kuma wanda an hana ta haramtaccen abu ne za ta domin kotu ta bada order kuma in akwai jam'iyyar da ya kamata a ce tana bin order a Najeriya yau ya kamata a ce APC ce domin wanda a kan shugabancinta shine shugaban Buhari ya yi kowa cewa a je a bi doka da order so amma dai ba su yi ba zuwa yanzu so saboda haka order tana nan so muna sauraron mu ga abin da kotu za ta ce game da abin da ake zartawa kuma yin ma a ce a je a raba ku a raba register ku kuje ku yi taku wanda an kai wancan wata biyar an soke ta ba mu san wanda da ikon soke kace kashi gidan ne an ce an kore ta ba ko an cire ta ba wanda da wannan iko babu so amma sakataren jam'iyya ya rubuta takarda ya ce abinda aka yi sun yan jam'iyyar je su sake wata register so mu abinda ga aka cewa an yi yanzu kace ka register ma ban san ko mu kashe ba ko rike na sha fada cewa abinda gudunmawar da aka bamu a cikin jam'iyyar nan miliyan 30 amma muka shi kuɗi ya kai miliyan 500 wurin wannan register din mun haɗu malaman jami'a mun haɗu ƴan makaranta mun haɗu kowa an zo an register a cikin wata hudu mun samu nasarar yi wa mutum 775 register to kuma yanzu an zo an ce abinda to mun san magana to amma dai wannan ba magana mu bace magana ce wanda suka je kotu kuma na sauraron abinda za a yi a nan gaba sai ku babu wani abu ta kaddama shine kamar wannan dai ne na raba mukamai wannan ita ce idan da ya rage babu wani bambanci domin in yazo aka bashi register APC ta gaskiya kaga ya koma dan jam'iyyar APC saboda akwai ka'idoji na kowane irin tsari wannan ko da kayan son zuciya kayan abin da kake so to daga baya aka zo aka ce ga ka'ida kaga wancan abin da kai an canza shi so akwai waɗanda adda shugabancin nan a hannun su wanda kuma kotu ta ce kowa ya tsaya inda ke har a kare wannan abin da ake to ashe suna nan a matsayin shugabanni har ranar da aka zo aka ce a to ga abin da aka yi ko daidai ne ko ba daidai bane rusa da aka ce an yi ta tabbata ko kuma a ba ta tabbata ba so wannan shine za amma bambancin mu da shi ba bambanci bane wanda amma abin da ake magana shine daidaitawa ta a za a yi wanda aka tarar jam'iyya don cewa ba a yi masu cin fuska ba insha Allah muna sauraron shi daga in mu sauraron shi da wannan shin gobe ma ya jiro ce ya aminta za mu je mu ci gaba da zama a yi komitocin abin da za a yi daidaita abubuwa sai a ci gaba kuma ina ganin wannan shi ne mai cancanta ya zan cewa mu mu'amalar mu ta gida ba ma sai wani ya shigo ba saboda haka da ya ce ya aminta komitocin kai za mu je okay kawo mutum kaza mu bada mutum kaza a je a zauna a juwa matakin jiha me za a yi a matakin karamu ko me za a yi a zauna zabu za a yi sai mu zo mu kawo mu kuma jam'iyyar rahoto tare to gashi abin nan mun yi mun kare ga abin da aka yi za a yi mana taba muna a ce abu yayi sai mu ci gaba da aiki kuma
in za a iya tunawa Abdulaziz Yare Abubakar da Sanata Kabir Marafa ba su amince da amshi ragamar jam'iyyar APC ta Zamfara don miƙawa gwamna muradun ba bayan da ya dawo cikin ta yanzu dai abin jira gani shine irin martanin da gwamnatin Zamfaran za ta mayar za mu leƙa jamhuriyar Niger inda masarautar Tahawa ta dau matakan farfado da al'adun gargajiya wannan dai don hana ci gaba da dakushewar al'adu bisa sauyin zamani. Daga birnin Kwale, Haruna Mamman Bako ya kawo da wannan rahoto.
Domin sake farfaduwa da al'adunmu na gargajiya da ma tunatar da matasa da yaran wannan zamani timbin arzikin da ke kumshe da kasashen nahiyar Afrika na al'adun gargajiya kamar jamhuriyar Niger, shi yasa masarautar garin Tawa shirya wata gasar al'adun gargajiya da suka hada da wasanni kala-kala da raye-raye na gargajiya a birnin Tawa da ya shafi masu harakoki na al'adu na garin na gargajiya na Tawa a wannan kwamfalar karo na farko na bana. Sarkin Tawa Alhaji Ado Musa ya nuna takaicinsa da ganin yanda matasan wannan zamanin suka rungumi al'adun yammacin duniya, suka yi fatali da nasu al'adun da suka gada ga uwaye da kakanni. Dan ofishin gwamnatin jihar Tawa Malam Ibrahim Niko ya ce wannan wasannin dama ce ta sake raya al'adun gargajiya waɗanda da dama daga cikin su ke ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin al'umma. Kammala wannan kwamfalar tare da bada tukuce-tukuce masu yawa ga kungiyoyin da suka fi nuna al'adu masu sha'awa da suka kayatar da 'yan kallo sosai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwale, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirinmu na gaba.
Da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A ƴan kwanakin nan a wasu sassan Najeriya an samu matsalar ambaliyar ruwa da ya barna da dama, dalilin da ya sa muka karkata akalar shirin kan wasu dalilan da ke janyo ambaliyar ruwa. Injiniya Murtala Alhaji Garba yana tare da mu, wanda a makon jiya na yi tuntuɓen harshen gabatar da shi da Injiniya Baba Garba. Ai sauraro lafiya. Ko za ka yi tsokaci game da wasu ayyukan da al'umma ke gudanarwa wanda ke haifar da matsalolin yanayi da muke fama da su?
Ɗaya daga cikin abin da yasa dole a samu dimamin yanayi, duk bishiyoyin da ake da su duk gwamnatin da ta shuke ta zo ta daddasa, yanzu duk gashi nan an zo an rushe su an sare su. Kuma akwai doka yanzu kamar a AB Zaria, na san baka isa ka sare bishiya ba sai ka nemi izini, kuma in ka nemi izini ma akwai kuɗi da za ka ga, in ka biya kuɗin da su za a sake nemo waɗansu a sake sawa kamar a mai gurbin su. Amma yanzu za a sare bishiyoyin, kuma duk bishiyar da aka sare shi kenan an sare ta, dole a samu dimamin yanayi. A da ba haka bane, sannan gini ne za ka yi wajen ma sai da za ka bari a zo wata kila a gina maka magudanar ruwa, kai ka tashi ginin ka ka zo kawai ka zo ka cinye ta gaba ta, bayan kuma ga tana an fitar da ita. Yanzu akwai wani program da na san gwamnatin Kano tana yi, lunguna kalkal. Lunguna kalkal din nan da aka da ta fara shine za ta shiga lungu ne tun daga bakin titi, babban titi da ya shiga lungu, ibi wannan kwararren ibi shiga kan ibi tana, za a bi za a gina musu magudanar ruwa. Kuma idan an gina domin a samu tsaftacewa, za a yi kabar wurin din fa da flap sannan daga wannan gida zuwa magudanar ruwan daga wancan gida zuwa wannan gudanar ruwan har ana samu su interlock ne domin a tsaftace wajen amma abin da zai baki mamaki akwai ilimin da je na gani about 1.2 km an yi drainage din amma daga karshe katin da zai fada saboda haka mutane sai suka mai da nan wajen shine kuma jujin su shine gyara wajen ya zama kutami ma saboda ruwan ya to an hana shi ƙara za'iwa da bai su mita 10 ba ko mita 12 to in ba shi ne na dan adam ba kai da akai maka danka gini da shi karo da rai ka mora kuma sannan ka zo ka tare shi inda zai fada din ma yake zo i breeding ta sauro kuma sauran nan dukkan ku zai dawo zo i kitchen zo sannan kuma a zo a samu malaria wani wajen wani lokacin a samu cholera kuma sannan sai a zo ai korafi a ce a gwamnati ce ba ta wani lokacin fi zabi lillahi ba gwamnati ba ce yanzu kin ga wannan is a very good program saboda za a tsarge lungu ne din nisan sa dindirfin sa an muku drainage a tsakiya an dauki gradient da ruwan nan zai tafi ba zai tsaya ba amma ku na ku kurin ku gyara ku kula da shi za a bar space din da koda wani abu zai fada za a sa a ciro shi domin kada ya toshe to amma damuna ta to an yi maka ci ga gidan a gaban gidan ka yake amma kai tunda ba kai ka gina ba kana ganin gwamnati ce ta gina saboda haka babu ruwanka da kulawa da shi ya rage na gwamnati to zo ta yashi abubuwan yene mata yawa kuma kai ka fa amfani da shi domin magudanar ruwanka ma da kake wanke wanke da tsaure tsaure wata kila har toilet ɗinka ka ziraro ina haduwa wannan drainage ne ya ilahi kuma sannan daga tsawon gidan ka kai ba za ka iya yashewa ba mutane dole mu farka kamar da nake faɗa ne a baya duk abin da aka kiyaye da ka'ida za a samu fa'ida amma duk abin da aka kai da ka'ida an rasa fa'ida kuma daga an rasa fa'ida to kai to kuma sai an yi nadama shi kuma ruwa da kike gani dole a ganshi dole a bar shi saboda haka ɗayan dini ko dai ka buɗa masa hanyar sa da zai bi salon alin ya huce ko kuma shi ya buɗa amma fa in ya buɗe ta safa shi ta karfi zai buɗe kuma da dadi buɗe ta karfi dole ko a samu asara domin zai shafi gidaje zai shafi asaran mutane ma sai ai saboda haka mutane ya kamata su farka hukumomi ya kamata su ci gaba da jaddada wannan doka a ci gaba da bin dokar nan saboda duk lokacin da ba za a kiyaye da shi abubuwan ba dole a sami matsala
har ila yau Farfesa Aliyu Jauro yana tare da mu inda zai ci gaba da bayani akan kokarin da hukumar Nasiriya take yi wajen kiyaye tsaftar muhalli. To Farfesa kai bayanin yadda ake aikin tattara wannan bola to yaya wannan tsari yake aiki?
To akwai collectors sune masu tattara akwai kuma recyclers masu jujjuyawa amma yanzu robobi ne aka kama su duka aka kai to wanda ya tattara akwai kamfani da za su karba su sarrafa su su sake maida su su zama nau'in da za a sake yin robobi da su duka wayannan an sa su ne saboda a tabbatar shi muhallin nan ya yi kyau bai gurbata ba.
Bari mu taɓo batun ruwan sha. Misali kwanakin baya a zamfara da aka samu masu haƙon dalma ya haifar da matsalar gurɓacewar ruwan sha wanda ya kai ga rasa rayuka da dama da kuma rashin lafiya ga mutane da dama. Kamar wani irin mataki kuke ɗauka kan wannan al'amarin ruwan sha?
Al'amarin ruwan sha da kika faɗa shi ma akwai doka wanda aka fidda shi don ya tabbatar da ingancin ruwan sha saboda yawanci cututtuka da muke samu da yawa daga ruwan sha ne. To ba amma wanda ya shafi inda ake hakan wani abu ba haka kawai ma ruwan sha in ya gurbata saboda haka akwai doka wanda zai tabbatar da cewa in ma ruwan kogi ne bai gurbata ba kar a yi wani abu in akwai masana'antu da suke waɗansu abubuwa yanzu kamar misali a Kano akwai kamfanonin jiman fata to suna amfani da sinadarai sinadarai nan da ake amfani da su wajen jiman fata suna da dashi in an sake su suka yi yawa cikin ruwa ko na kogi to za su gurbata ruwan nan adam ya sha ko dabba ya sha zai cutu kamar yanzu a Kano akwai wannan sannan zai kashe namun abubuwa masu rai da suke cikin kogi su kifi bakin ganye kashe kifi akwai masunta hanyar rayuwa yawa sannan shi kansa kuma aka yi wasa da waɗansu sinadaran ruwan kansa in aka yi ruwan sama ana iya wanke su su shiga cikin ƙasa in ma rijiya ne ko rijiyar burtsatse wayannan sinadaran suna iya isa su same shi sa akwai dokoki da yawa da aka cire wanda zai tabbatar duk aikin da za ka yi bai gurɓata ruwa ba misali na zamfara da kika faɗa inda ake haƙan dalma akwai dokoki da aka cire in za ka haƙi wani ma'adinai dole sai an je an duba kafin ka fara aikin an yi abin da ake kira environmental impact assessment a turanci wato a duba yadda wannan aikin in an yi shi zai iya shafan muhalli a duba muhallin ya yake kafin a fara aikin sannan bayan an fara aikin za a sake zuwa a sake duba a tabbatar da shi ne duk wannan ana yin su ne a tabbatar cewa muhallin na zama ya zama affected ne.
To mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na yau sai a tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alheri.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na jagoranta dake sallama da ku sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu za su dawo tsaki da wani sabon shirin. Kafin nan a kasance lafiya.